نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايان هكا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي متارن البركة مسلاتي مغلقا دكي نجكين قلن بوشي أجهر بوشي وأن يمتشينا السبر يومنا 22 غوتر رمضان hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 4 miladiya ta 2022. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, da muna cikin tafsirin suratul hajji, muna kuma cikin tafsirin aya ta 26 cikin wannan sura. Kafin mu shiga tafsiri, akwai baki da muka daga Kano da kuma Katsina da suka shigo domin ziyarar mu da halartar wannan majalisi namu da sada zumunci. A bakin da suka zo daga Kano karkashin shugabancin ko jagorancin Malam Salisu Umar, tsohon komandan Hizba na Fage, tare da waɗanda suke tare da shi, sai kuma waɗanda suka zo daga Katsina karkashin shugabancin Malam Hussein Adam, tare da waɗanda suke tare da shi. Muna musu addu'a kamar yadda suka zo lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da su gida lafiya, kuma Allah ya sa musu a mizani. Akwai 'yan uwanmu da suka yi niyyar zuwa daga Abuja, sun ɗauki catar jirgi, sun biya shi, sun yi da shi tun ƙarfe ɗaya suke ta magana da shi, yanzu haka suna iyakun wai ya tafi shan mai. To kaga ba niyyar ya kawo su su saurari tafsiri, sai dai in zai kawo su ne kawai su sha ruwa su koma. Sun yi niyya kuma sun bar abubuwan da suke duka ƙarƙashin shugabancin ɗan uwa Dr. Tajuddin Bello, tare da manyan masoyanmu da suke can. Sun yi niyyar su zo su ziyarce ku, su halarci wannan majalisi, saurari tafsiri, su koma su hau jirgi su koma Abuja. Sun biya shi kuɗinsa, amma ya musu halinmu na 'yan Najeriya. Amma duk da haka, na tabbata da ikon Allah da falalarsa zai ba su ladan niyyarsu. Sana da sun bar abin da suke suna iya fasu wajen su 10-11, kuma duk mutane ne waɗanda suna da ayyuka a gabansu masu yawa, manyan injiniyoyi ne da wasu manyan ma'aikatan gwamnati da manyan 'yan kasuwa. Suka bar abin da suke yi domin su zo su halarce ku, su yi fuska da ku. To amma halinmu dai na 'yan Najeriya, mutumin da aka yi magana da shi tun ƙarfe ɗaya ake magana da su, ba a tashi shan mai ba sai ƙarfe 5 za a sha mai, a ɗauko jirgi sannan ya zo sauka iyafar, sannan a ɗauko mota a dawo a zo nan. Kun ga ai, sanda za a zo ana tarawihi ma, kuma an fara tahajji watakila. Amma dai insha Allahu Ubangiji ba zai haramta musu ladan da suke niyya ba. Waɗannan kuma 'yan uwa da suka zo, su Malam Adam Husaini da sauran 'yan uwa da suka zo daga Kano, muna musu addu'a Allah ya sa musu a mizani.
Amin.
Kwana 2 da suka wuce, akwai wanda suka zo daga Jos, su ma suka kawo muku ziyara, suka ji tafsiri, suka koma. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu a mizani gaba daya. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-bayti alla tushrik bi shay'in wa tahhir baytiya الطائفين والقائمين والركع السجود.
أكو akwai wani abu mai muhimmanci da na manta akwai wani matashi mai suna Yunusa Kakale Monde Bunza yana da shafi a Facebook sai muka ga ya rubuta wata sanarwa da sunan ɗan kwamitin tafsiri na wannan masallaci cewa ana neman taimakon miliyan 1 saboda za a sa tafsiri a Kano da kewayenta za a biya gidajen radio da gidajen television ya rubuta wannan a cikin wannan goma ta ƙarshe ta wannan wata goman ƙarshe ya rubuta wannan sanarwar ya bada akawun da sunansa cewa a tura masa kuɗin shi zai biya a sa tafsiri to kaga wannan babban dan damfara ne kuma a cikin ɗan damfarin kuma wawa sakare tafsirin da aka yi kwana 20 duk kana zaton ba a sa shi ba sai yanzu ƙarfi wannan saura kwana 10 ya rage sannan ka saka akawun ɗinka kana neman kuɗi kai wa ɗan kwamiti ƙarya kai mana ƙarya akan cewa su ba a baka kuɗi zaka biya gidajen radio kusan babu gidan radio da ba a sa a garin Kano dai a iya sani na ba wani gidan radio da ba a sa tafsirin nan duk wani gidan radio tintini ana fara tafsiri aka fara sawa to ban san kowace kanan bace kowace gidan radio ne zai biya ba saboda haka muna sanar da ƴan uwa cewa wannan mutum macuci ne dan 419 ne dan damfara ne so yake ya cuci jama'a to za masa kuɗi saboda yaje yayi shashancinsa da su saboda haka muna sanar da jama'a cewa wannan ba daga wajenmu yake ba taba rubuta wani abu a Facebook ba muna neman taimako na tafsiri yau shekara 11 ana tafsiri na a gurin nan ba mu taba cewa a Facebook muna neman taimakon wani ba wanda suke taimakawa harkar addini suna nan ba sa bukatar ma sai an je ana roƙon su a Facebook kusan suna nan ko da yaushe suna taimakawa kuma tun kafin azumi ya fara kusan duk wanda za su taimaka sun kawo taimakon su an gama duk wani shiri da za a yi saboda haka wani yaro ba mu san shi ba aka kawai ya rubuta sunansa da account ɗinsa ya ce wai yana neman taimako wai mu muke neman taimako saboda haka wannan insha Allah kuma ana nan za a dauki matakin shari'a kansa dan ba za a bar irinsa ba ka duba lalacewa an shigo goman ƙarshe da kowa yake son ya samu gafarar Ubangiji kawai wannan goma ta wuce ya zanto dukkan rahamar da take cikin wannan wata shi ya kare bai samu ba amma shi wannan tunanin yadda zai yi cuta yake a cikin goman ƙarshe yadda zai cuci al'umma da sunan addini da sunan alkur'ani da sunan tafsiri babu shakka irin waɗannan su ne ɓata gari wake ɗaya ɓata miya wanda a dalilinsu ma waɗansu masifin suke samun ma irin waɗannan mutanen a ce wata mai alfarma irin wannan baka girmama alfarmar wannan watan ba baka girmama azumin da al'umma suke yi don Allah ba baka girmama alkur'ani ba to yaushe kake tsammanin wannan za a samu tsoron Allah tare da shi yaushe kake tsammanin jiya mun yi maganar waɗanda suke zuwa gindin Ka'aba su yi sani su yi sata su yankan aljihu wannan me zai hana in ya je Ka'aba ba zai yanka aljihu ba saboda haka mun sa har hotonsa akan shafi saboda haka duk wanda suke kusa da shi su sani cewa mugu ne su yi a hankali su yi kaffa da shi don zai iya cutar su wanda duk zai cuci al'ummar musulmi da suna addini haka karara to kuma babu wanda ba zai iya cuta ba Allah ya mana maganinsu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idh bawwa'na li ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'a ka tuna lokacin da muka nuna wa annabi ibrahim gurbin ɗakin ka'aba muka ce da shi kada ka hada komai da ni وطهر بيتي للطائفين كما كتركي داكينا دومين ماسو دوافي والقائمين دا ماسو صيوا والركع السجود دا ماسو ركوع دا سجدة وانا آية جي مفارا تفسير انت دا مكا أمبتشي الله سبحانه وتعالى يا أمبتشي وانا داكي دا كما بام كسر قولا باري يرد وانا داكي يسامو دا يزمو ما يرد مرتني ga kafirai da mushrikai waɗanda suke ƙoƙarin hana annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa shiga garin Makka domin yin umara da yin ibada Allah ya nuna musu cewa wannan ɗakin Ubangiji subhanahu wataala shine ya umarci annabi Ibrahim alaihi salam da ya sake ginin Ka'aba kuma wannan ɗaki an gina shi ne don tauhidi don kaɗaita Allah ba don shirka ba saboda haka idan akwai waɗanda suka fi cancanta da wannan ɗakin sune annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa inna aulan nasi bi ibrahim lalladhina tabauhu wa hadha an-nabi walladhina amanu saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam da mu'minai su suka fi cancanta da annabi ibrahim wannan kuma ɗaki annabi ibrahim alaihi salam shi aka nuna masa gurin da zai saki gina shi mai magana akan cewa wannan ɗakin Ka'aba shine farkon gurin ibada da Ubangiji subhanahu wataala ya sanya shi a doren ƙasa ga mutane Ubangiji ya yi shi ya samar da shi ga mutane a bayan ƙasa shine gurin ibada na farko bayansa kuma sai masallacin Qudus kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Dharr lokacin da ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa wane masallaci ne na farko da aka fara samarwa a bayan ƙasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa masallaci mai alfarma na Makka sannan yace da shi sai kuma wanne Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi sai masallaci na Qudus shine al-Masjid al-Aqsa Abu Dharr ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wace tazarar da take tsakanin waɗannan masallatai ta lokaci ya take Annabi yace da shi shekaru 40 Al-Allama Shanqiti alaihi rahmatullah yana cewa da dama daga cikin malamai sun tafi akan cewa farkon wanda ya fara gina ɗakin Ka'aba shine Annabi Ibrahim alaihi salam gabanin sa ba a gina shi ba lokacin da ya bar wato lokacin da ya kawo Hajar da ɗanta Isma'il ke cewa Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram to wannan ayar tana nuna cewa daman can akwai shi wannan ɗaki tun gabanin Annabi Ibrahim alaihissalam sai dai ya dasa shi ya gushe babu shi abinda Annabi Ibrahim alaihissalam ya yi shi ne sake gina shi bayan Allah ya nuna masa gurbin da yake an dai san a Makka daman a nan yake to amma a Makka a ina yake shi yasa da ya zo ya kawo su garin Makka sai ya ce askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram a lokacin ai ba a yi ginin ba amma Annabi Ibrahim ya ce inda baitikal muharram wanda yake nuna akwai gurin illa iyaka kawai ya dasa shi ya ɓace ba a iya gane cewa ga shi nan to Allah subhanahu wa ta'ala a nan ayar yana nuna mana cewa shi ya nuna wa Annabi Ibrahim ta hanyar wahayi cewa ga gurin nan san haka ya umarce shi da yawa mutane shela don zuwa bautar Allah subhanahu wa ta'ala a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah tushrik bi shay'a wato Allah ya gaya wa Annabi Ibrahim alayhi salam babban manufar samar da wannan ɗaki a wannan wuri shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala kada a hada Allah da komai wajen bautarsa wato Allah ya gaya wa Annabi Ibrahim alayhi salam cewa ya tsarkake wato Allah subhanahu wa ta'ala da bauta kada ya hada komai da shi yayin da yake bautar Allah a cikin wannan wuri duk ayyukansa da zai yi zanto dan Allah subhanahu wataala zai yi su sai haka wanda yana nuna maka cewa farkon ginin ɗakin Ka'aba ko farkon lokacin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya gina wannan ɗaki an gina shi an assasa shi ne akan tauhidi akan kadaita Allah ba akan shirka ba anan Allah subhanahu wataala ya hana Annabi Ibrahim alaihi salam da kada ya shirka Allah tushrik bi shay'a kada kai shirka duk da cewa Annabi Ibrahim alaihi salam imamul hunafa duk wani mai tauhidi Annabi Ibrahim alaihi salam jagabansa ne shine ya jagoranci dukkan masu tauhidi shine uban annabawa gaba daya kuma bai taba kasancewa cikin masu shirka ba ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin Allah subhanahu wataala ya ce Ibrahimu alaihi salam bai taba kasancewa ba yahudi ba bai taba kasancewa ba nasare ba sai dai ya tabbata ne hanifan wanda yake kan hanya totar da ta kauce wa dukkan wata barna sannan musliman mai miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala da musuluncinsa wa ma kana minal mushrikin kuma bai taba zamowa cikin mushrikai ba saboda haka Annabi Ibrahim alaihi salam bai taba kasancewa a cikin mushrikai ba wannan inkari ne Allah subhanahu wataala yake wa mushrikan Makka yake musu cewa wato Annabi Ibrahim alaihi salam da suke dangantuwa da shi har suke tutiya suke takama da wannan daki da ya gina cewa nasu ne to su sani cewa Annabi Ibrahim alaihi salam bai taba kasancewa akan aqidar su ba aqidar su ta shirka ce Annabi Ibrahim kuma bai taba kasancewa mushriki ba anan Ubangiji subhanahu wataala ya kira shi cewa kada ya zanto kada ya shirka duk da cewa baya daga cikin waɗanda za su shirka bai taba yin shirka ba kuma baya daga cikin wadanda su yi shirka amma aka yi masa tsawa da cewa kai yayi shirka abin nan da Bahaushe yake cewa a tauna tsakuwa dan ayatin tsoro saboda idan ya zanto Annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya masa wannan kashedi da jan kunne kada yayi shirka ta wane ne kuma zai yi shirka da Allah ya zauna lafiya babu shi idan Annabi Ibrahim Khalilur Rahman Allah ya ja kunnansa kai ya sake hada komai da shi to kaga ashe kowane ne ya kamata ya shiga hankalinsa ya shiga taitayinsa kada ya ce zai yi wa Allah subhanahu wataala shirka a cikin lamuransa kada ya ce zai yi masa in kuma ya ce zai yi to ya taryo wata rikici wani rikici da ubangiji da ba zai iya masa ba don haka dan a umarci babba ko a hana babba wani abu ba lalle ne ya zanto ana nufin shi karan kansa zai yi laifin ba dan a nuna wa na ƙasa da shi cewa to su ma fa sai su shiga a hankalinsu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nabi ittaqillah ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a sa wato tsammani ko a cewa akwai lokacin da zai saba wa dokar Allah akwai lokacin da zai zauna da zai ji baya jin tsoron Allah babu shi to amma duk da haka Allah ya ce da shi ittaqillah ka kiyaye ubangiji ka ji tsoransa ka kiyaye dokokinsa to idan ya zanto wannan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam an ce da shi ya ji tsoron Allah to wane ne kuma zai ji cewa shi saboda girmansa da daukakarsa ba za a faɗa masa wannan magana ba ya rika jin ka ya fi ƙarfin a ce ya ji tsoron Allah don haka ba kaskanci bane dan an ce da kai ka ji tsoron Allah wasu suna daukar in an ce da su ka ji tsoron Allah kamar an ce da su ba kwa jin tsoron Allah ne wa idza qila lahu ittaqillah akhadhatu al'izzatu bil ism idan ka ce ka ji tsoron Allah ka kiyaye Allah shikenan sai izza da sabu su kwashe shi ya riga ganin cewa shi za a gaya ma wannan maganar saboda har aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi aka ce ittaqillah to waye kuma ba za a gaya masa wannan magana ba annabi ya faɗa wa sahabbansa tambaye su sahabinsa ya tambaye shi ya gaya masa ya yi masa nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam ce ittaqillah haythu ma kunta duk inda kake ka kiyaye ubangiji ka kiyaye dokokinsa ka sanya takawa a cikin zuciyarka to haka Allah subhanahu wataala ya kirawo annabi Ibrahim alaihi salam ya ce da shi to la tushrik bi shay'a kada ka hada komai da ni shay'an annan nakira ce fi siyaqin nahyi duk inda nakira ta zo a siyaqin nahyi a gurin malamai suna cewa tuhidul umum kowace irin shirka duk kankantata kada ka kuskura ka yi ta domin shirka ba abin so ne gurin Allah wajen Allah subhanahu wataala ba saboda haka wannan kwankwasar kai ne kwankwasar zukata ne Allah subhanahu wataala yake wa mushrikai ubangiji yana kwankwasar kan mushrikai ne wadanda suke bautar wani Allah a wannan guri mai tsarki su zo su dasa gumaka suna bauta musu gunki wajen 360 su zo sun kawo shi a cikin Ka'aba kowace kabila tana da nata gunkin da manya da kanana an aje gunki akan Safa an aje gunki akan Marwa ana Safa da Marwa tsakaninsu to Allah subhanahu wataala ya ce ga yadda aka gina wannan daki an gina shi ne akan tsarkake shi daga shirka aka fara kuma gaya masa wannan magana Allah tushrik bi shay'a wa tahhir baiti ka tsarkake daki na saboda ka shirka da Allah subhanahu wataala ta kunshi bauta ba wani tare da shi ko daidaita wani tare da shi ko da baka fifita wani akansa ba in ka daidaita da wani tare da shi to kai shirka daidaita shi a cikin wani aiki da Allah kadai yake yi wa wani abu na bautar Allah da Allah kadai yake yi wa wannan abu mutum ya daidaita wani ba Allah ba akan wannan abu daidaita shi wajen yanka daidaita shi wajen sujjada daidaita shi wajen dawafi wajen yi masa bakanci wajen neman agajinsa akan abin da Allah kadai ne zai iya shi to duk wannan yana daga cikin shirka saboda aka ce shirka ba sai an fifita ba akan Allah daidaita shi daukan wani aiki wanda aikin Allah ne ko wata ibada wacce Allah kadai yake wa ita wani aiki da Allah kadai yake wa shi da sunan ibada mutum ya yi shi ga wani Allah to anan yayi shirka shi yasa mushrikai ranar gobe kiyama suke cewa qalu wa hum fiha yahtasimun suna cikin wuta yahtasimuna suna husuma suna rigima ce tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin cewa wallahi tabbas mun kasance cikin bata mabayyani yayin da muke daidaita ku da ubangijin halittu duka. Allah ya ce wa tahhir baiti lit-ta'ifina, ka tsarkake daki na lit-ta'ifina, domin masu dawafi, wato ka tsarkake shi daga dukkan wani abin da bai cancanta ba. A tsarkake shi daga shirka, a tsarkake shi daga kafirci, a tsarkake shi daga bid'o'i, a tsarkake shi daga saban Allah, a tsarkake shi daga munanan dabi'u, a tsarkake shi daga kowace irin najasa, najasa ce hissiya ko ma'anawiya, najasa da za a taba ta kowace ba za a ganta a taba ta ba. Duk wani abin da bai dace ba kada a same shi a wannan wuri. Saboda haka dukkan wani abu wanda zaka iya cewa tsarkakewa ne, to ya shiga karkashin wa tahhir, ka tsarkake shi. Shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ya hana a yi yaƙi a cikin gari mai alfarma na Makka, ya hana alkital fihi, wala tuqatiluhum inda almasjid alharami hatta yuqatilukum fihi, kada ku yaƙe su a cikin guri mai alfarma, shi ne garin Makka, kar ku je garin Makka da niyyar yaƙi, sai idan su ne suka fito suka kare ku da yaƙi, to anan ba za ku zauna ba, za ku kare kanku. Haka nan Ubangiji subhanahu wataala ya hana mushrikai cewa kada su ƙara kusantar wato garin Makka, kar su kusanci ɗaki mai alfarma na Makka, duk cewa mushrikai najasa ne, amma najasa ce ma'anawiya ba hissiya ba, ba najasa ba ce a jikinsu. Wani mushrikin ya fi ka wanka ma, ila a rana ɗin sai wanka nawa, to amma Allah ya ce duk da haka najasa ne. Ya ayyuhal ladhina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hadha. Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani, mushrikai fa kawai najasa ne. Innamal mushrikuna najasun, mushrikai fa kawai najasa ne, kada su kusanci ɗaki mai alfarma bayan shekaran nan, wato shekara ta tara, lokacin da sayyidina Abubakar ya je ya yi hajji da musulmi, ya zama amirul hajji a wannan shekara. Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya, aka ce ya je ya shelanta ta a cikin garin Makka daga ranar, kun san an yi fatuwar Makka shekara ta takwas, shekara ta tara sayyidina Abubakar da tawagar mahajjata aka je aka yi hajji. A wannan lokacin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi cewa to a zagaya cikin garin Makka daga wannan shekarar kan wani mushriki ya sake shigowa, kada wani mushriki ya sake shigowa garin Makka, ballantana ya shigo ɗaki mai alfarma ya ce zai yi dawafi, ko wani ya ce zai shigo ya yi dawafi tsirara kamar yadda suka saba yi a baya. Shi to an haramta wannan, an hana wannan, kuma tun daga wancan lokaci har yanzu haka dokar take. Saboda haka duk cikin tsarkake ɗaki mai alfarma ne, kada a bar mushriki ya shiga. Don haka kaga ashe dukkan wani abin da mutum zai je ya yi na ƙazanta a wannan wurin, ya je don ya saɓa wa Allah, ya je don ya yi sata ko ya yi bid'a ko ya yi shirka ko ya cutar da wani, to wannan babu shakka saɓa wa wannan umarni na Ubangiji yake, bayan ga ilhadi bi zulmin da ya yi, fandara da zalunci wanda muka yi magana ta akan jiya, to sannan ga wani wata babban manufa wanda akan ta ne aka gina wannan guri, akan ta ne aka samar da wannan hurumi na Makka, to shi ya keta wannan alfarmar da zarar ya je wani abu na saban Allah na kangara a cikin wannan guri. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce wa Annabi Ibrahim tun a wancan lokaci ya tsarkake shi daga dukkan wani abu na shirka. Aka fara gabatar da tauhidi wanda shi ne fadar Allah, Allah tushrik bi shay'a, sannan sauran abubuwa da suka zo baya. Saboda idan babu tauhidi to babu kuma wani abin da zai gino, ko mai dane sai an samar da wato harsashi na tauhidi tukunna, sai an samar masa da harsashi na tauhidi, sannan kuma sauran al'amura za su gina a kansa. Amma dukkan wani abu da mutum zai yi na aikin ibada, na kyautatawa, na taimako, in dai bai gina shi akan tauhidi ba, to yana ƙarƙashin wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah subhanahu wataala zai iya mai da wannan aikin nasu ya zama kura a bar daidaitawa, saboda ka babu abin da zai amfana da shi. Don haka Ubangiji subhanahu wataala ya fara gabatar da batun tauhidi, sannan aka zo da batun tahara, wanda wannan ya shafi tsarkake zuciya daga dukkan wani abin da yake na shirka ne, na riya ne, na yi dan a gani, na yi dan a ji. Kaga ashe bai kamata a ce mutum ya je umara ba kuma ya yi riya a gurin, kamar yadda da dama yanzu zaka ga cewa mutane suna zuwa kuma suna aikata abin da ke riyadi, kaga mutun yana da wafi amma yana yi wa kansa hoto, yana yi wa kansa selfie ko yana yi wa kansa video, yana sawa a shafin sa, yana nunawa cewa gashi nan a ihramin sama umara yake, wa kake gayawa wanda kake yin umarar dan shi bai sani bane, ba shi ne zai baka lada ba, ko ko waɗansu wanda suke fans ɗinka su ne za su baka lada, masoyana gashi ina umara ku taya ni addu'a, wace addu'a za su yi maka? Duk wanda ya yi wannan sai ku yi masa comment, ku yi masa comment, ku yi masa addu'a, ku ce ba za mu yi maka addu'a ba sai dai mu roƙi Allah ya tsarkake maka zuciyarka. Haka ya kamata ku yi masa comment, ce addu'a da za mu yi maka Allah ya tsarkake zuciyarka daga riya, ka yi aikinka don Allah. Amma mutane kaga tun daga airport za su fara yin hoton kansu suna sanar da duniya cewa za su je ibada. Yanzu kai saboda Allah dan zaka zo masallaci sai ka riƙa yin selfie ka ce ga ni zan taho masallaci, ga ni na tsallaka kwata, ga ni na shiga gida. Saboda zaka zo masallaci, to ita umarar ba ibada ba ce, bai bambancin ta fuskar ibada da sallah. Yanzu kaga mutum yana yin selfie kansa a masallaci yana sallah, ko ya sa a yi masa hoto gashi ya yi ruku'u gashi ya tafi sujjada, zaka yadda? To me yasa in kana umara kuma kake wannan? Duk ba ibada ba ce. Yadda ake son kyautata niyya a sallah, haka ake son kyautata niyya a umararka da hajjinka, dukkan su ibada ne. In baka yi kyakkyawan niyya ba za ka samu lada ba. To ya zama yanzu za ka ga cewa kusan wannan shine yayin, sai mutum ya sa ihrami sai ya yi hotonsa ya juya wa Ka'aba baya wai saboda ta fito a ganta, sai ya juya baya ya kallo mai hoto kada yana ɗaukan shi a ga Ka'abar a bayansa, don kan ma a ce ko bai je ba, babu ne yake. To kaga wannan duk abubuwa ne da Allah subhanahu wataala yace a tsarkake wannan gurin daga su, wa tahhir baitiya, a tsarkake wannan gurin daga su. Sai ga mace ta shahara da shigar banza, amma wanda ta je wannan gurin sai ta sa hijabi, ka ganta kamar mutum mai kirki, ta yi hoto ta saka a cikin shafinta, wai a nan yanzu ta zo kusa da Allah, saboda haka yanzu ta zama mutum mai kirki. Wanda duk yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala yace a tsarkake ɗakin Ka'aba daga wannan. Allah yace wa tahhir baiti lit-ta'ifina, ka tsarkake ɗakina lit-ta'ifina, ga masu dawafi. Dawafi shine wannan zagaye da ake yi da Ka'aba, ga Ka'aba ke farawa daga Hajarul Aswad a sa Ka'aba a hagu a zagaya ta sau bakwai, wannan shine dawafi, shine abin da ake nufi dawafi. Akwai kuma sa'ayi, shi ma akan kira shi dawafi, sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, wannan kai koman shi ma ana kiran shi dawafi. Allah subhanahu wataala yana cewa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Kaga sai aka kirawo sa'ayi tsakanin Safa da Marwa da dawafi, fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Saboda ka duk abin da kake kai kawo a gurin sa, ko ka zagaya shi, ko ka je ka dawo, ka je ka dawo, sunan shi dawafi. Shi yasa Allah subhanahu wataala ke sifanta yaran aljanna masu hidima, ce ya tsufu alaihim wildanu mukhalladu. Kaga ya tsufu alaihim, yara waɗanda suke masu dawwama a yanayinsu na yarinta suna kai kawo a kansu. Kaga aka ce ya tsufu alaihim, suna ta kai kawo, suna ta shige da fice, tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd, wato masu shige da fice ne a kan su, shiga su fita, su shiga su fita. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana akan alhirra, mage, yake cewa innaha laysat bi najis innaha min at-tawafin alaykum wat-tawafat. Labinnan mage ba najasa bace, innaha laysat bi najis, mage ba najasa bane, innaha min at-tawafin alaykum wat-tawafat, sana daga cikin masu yi muku hidima da kai kawo, mazansu da matansu, to ita ma tana cikinsu. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce min at-tawafina, wato wannan kai kawo. Saboda haka wannan kai kawo da ake yi a ɗakin Ka'aba shi ne ake kira dawafi. Ka'aba ita ce ɗakin Allah kacal da ake wa dawafi a bayan ƙasa, babu kuma wani wurin da ya halatta a yi masa dawafi da sunan ibada, a zagaye guri da sunan ibada. Wannan haramun ne a yi ma wani wuri ba nan ba. Allah ce wali tawafu bil baitil atiq, kamar yadda za mu zo a nan gaba, su yi dawafi amma ya ce bil baitil atiq, ga wannan da daddan gida wanda daddaki shine dakin Kaaba. Saboda haka shi kare yake wada wafi baya halatta da wafi ga wani masallaci ko wani kabari ko wani waliyi ko wani gida ko waya menene yin da wafi gare shi shirka ne. To ka tsarkake wannan wuri lil taifina domin masu da wafi wal qa'ibina da masu tsayuwa don ibada masu tsayuwa a ciki domin sallah war ruk'i da masu ruku'u as-sujud masu sujjada aka fara fadar tsayuwa domin shine farkon abinda mai sallah yake in yazo sallah to zai fara tsayuwa ne sace farkon rukunin da ake fara yi kafin akai ruku'u kafin aje ga ruku'u sannan kuma kafin aje ga sujjada sannan kuma rukunin tsayuwa yana daga cikin mafi darajar rukunai a cikin sallah yana daga cikin rukunai mafi daraja a cikin sallah shi yasa ma gaba ɗaya sallar ake kira ta tsayuwa ake kira iqamatus salah aqamas salah saboda tsayuwar da take cikin ta Allah subhanahu wataala ya ce wa qumu lillahi qanitin wa qumu ku tsaya don Allah kuna masu da'a kuna masu khushu'i kaga sai akai amfani da tsayuwa ana nufin tsayuwar sallah an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama ayyus salati afdalu qala tulul qiyam menene a cikin sallah yafi daraja da bace tulul qiyam dadewa a tsaye dadewa a cikin sallah a tsaye kuma abinda yasa ya zanto mafi girman rukuni a cikin rukunan sallah ta tsayuwa saboda a cikin ta ne ake karanta maganar Allah wanda ita ce mafi daraja mafi tsada mafi alfarma mafi falalar zance babu zancen da ya kai zancen Allah to wannan karatun alqur'ani a tsayin ake yin sa to shi yasa sai ya zanto mahallin da ake yin zikirin da yafi kowanne daraja sai ya zanto shi ne yafi kowanne shi yasa zaka ga kowa tsayuwa ba a same ta a sallah ba in kana sallar nafila sallar wanda yayi a tsaye ta fi ta wanda yayi a zaune saboda shi ya samu wannan rukunin wanda shi ne mafi daraja a cikin rukunan sallah to shi yasa Allah subhanahu wataala anan ma sai ya gabatar da shi aka fara fadan lil qa'imina ga waɗanda suke tsayuwa a cikin sallar su war ruk'i da waɗanda suke masu ruku'u ruk'a jam'i ne na raki'un raki'un ruku'u rukuni ne daga cikin rukunan sallah ruku'u rukuni ne daga cikin rukunan sallah bayan niyya bayan kabbara harama bayan tsayuwa rukuni na hudu shine ruku'u rukuni na farko shine niyya da zaka shiga sallar da ita dukkan aikin da babu niyya babu shi to rukuni na farko kenan na sallah rukuni na biyu shine kabbara harama rukuni na uku shine tsayuwar da zaka yi rukuni na hudu kuma shine ruku'u saboda haka sai aka fade shi aka ce war ruk'i sujud a cikin sa daga yana daga cikin rukunai masu daraja masu girma saboda a ciki aka ce a girmama ubangiji a cikin sa annabi ya ce fa abar ruku fa'azzimu fihi ar-rabb amma ruku'u ku girmama Allah ubangiji a cikin sa kamar yanda yazo cikin sayyid muslim hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alaihi ce as-sujud masu sujjada sujud jam'i ne na sajid sujud shine rukuni na biyar cikin rukunan sallah shine sujjada akan gabobin nan guda biyar guda bakwai fuska da hannaye biyu da gwiwoyi biyu sai kuma ɗan yatsun ƙafafu guda biyu to yin sujjada akan waɗannan gabobi guda bakwai shi ake kira sujjada duka waɗannan gabobi guda bakwai su taba ƙasa wannan ita ce ake kira sujjada kuma wannan wani yanayi ne na nuna ƙasƙantar da kai gaba ga Allah subhanahu wataala bawa ya nuna wa ubangiji subhanahu wataala cewa shi a gaba gare shi ba komai bane shi ba kowa bane shi yasa zaka duk wanda ya isa in yana so ya nuna isassa to sai kaga ya ce ayi masa sujjada shi ne ƙarshen ya nuna isassa saboda haka yana zaune ko yana tsaye ka kai goshinka ƙasa to saboda haka Allah subhanahu wataala kadai ake yi ma wannan لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها لوك تشند معاذ بن جبل يجي غرم بين الروماوا da farisa da roma yaga yadda suke yi wa sarakunan su sai suka cewa in dai wannan girma ba wace ai annabi ya kamata ai wa ita a fada ai sujjada da haka yana zuwa sai ci tafi zai yi wa annabi sai annabi ce me wanda yace ai naga kaza 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 annabi ya daka masa tsawa yace to da akwai wanda zan umarta yayi ba wani sujjada to da mace ce zan ci tayo bijinta saboda girman haƙƙin sa da yake kanta saboda haka annabi ya hana a yi masa sujjada kaga da a ce ana yi ba wani sujjada ba Allah ba to da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi cancantar a yi masa yace wannan haƙƙin Allah ne shi kadai ake wa sujjada don haka sujjada rukuni ce daga cikin rukunan sallah tace rukuni na biyar a cikin ta ake kusantar ubangiji subhanahu wataala babu lokacin da bawa yake kasancewa mafi kusa da ubangiji kamar lokacin da yake sujjada wasjud waqtarib wasjud waqtarib kai sujjada ka kusanci ubangijinka ma'ana da sujjadar ka ne zaka ƙara samun kusancin ubangijinka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi in kai sujjada to ka yawaita yin addu'a a daidai lokacin saboda a lokacin ya cancanta a karba maka yanayinka da kake ciki yanayi ne da kake nuna wa Allah kai ba kowa bane baka isa komai ba yanayi ne na nuna kasancin ka gaba gare shi sannan kuma ga kusanci ka same shi saboda ka lokacin da bawa yafi nuna kasancin sa gaba ga Allah lokacin yafi kusanci da shi kaga da aka tashi sanya shar'anta zikirin sujjada zikirin ruku sai aka ce subhana rabbil azim al azim mai girma amma sujjada sai aka ce subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la ubangiji na mafi daukaka ya tsarkaka saboda kai kana nuna gaba gare shi mafi kaskanta ne kana kuma kiransa mafi daukaka saboda lokacin da kake halarto da girman Allah da daukakar sa bisa al'arshin sa sujjadarka bata hana ka samun kusanci da shi ba don haka kake tabbatarwa da cewa kana ƙasa goshinka yana ƙasa goshinka da hancinka duk ka turmusa shi a ƙasa amma kuma yana mafi daukaka da kai kai mafi kaskanta shi mafi daukaka sai aka shar'anta maka wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa amma sujud fa akthiru min addu'a fa qabilu an yustajaba lakum sujjada ku yawaita addu'a ku yawaita addu'a ya dace a irin wannan yanayi a amsa muku haka ana san in kana da bukata ka yawaita addu'a a cikin sujjada ce a wata riwaya fa amma sujud fajtahidu fi bid'a fajtahidu fihi bid'a ku tsananta addu'a a cikin sujjada aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid annabi yace lokacin da bawa yafi kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake cikin sujjada al-allama as-sa'di a tafsirin sa tafsirul karim ar-rahman yake cewa Allah subhanahu wataala yana umartar annabi ibrahim alayhi salam cewa tahhirhu li ha'ula'il fudala kamar Allah yana gaya wa annabin sa ne cewa annabin sa annabi ibrahim alayhi salam cewa ka tsarkake wannan daki saboda waɗannan manyan mutane masu daraja at-ta'ifin wal qa'imin wal ruk'is sujud waɗannan mutane masu daraja ne don haka ka tsarkake su domin ba abin da yake gaban su sai biyar bautar Allah da hidimta masa bautar Allah da hidimarsa wattaqarrubu ilayhi inda baitihi da kusantar sa anan inda dakin sa yake fa haula ilahum alhaq waɗannan bakin sa ne suna da haƙƙi suna da haƙƙi suna da haƙƙin girmamawa kamar yadda ake girmama bako yana daga cikin girmama su kuma a tsarkake wannan gurin da za su yi bautar Allah a cikin sa a tsarkake gurin saboda su wannan cikin girmama waɗannan bayin nashi ne mala yace wa yadkhulu fi tatirihi tatiruhu min al-aswati al-laghiya wal-murtafi'a allati tushawishu al-muta'abbidin yana daga cikin tsarkake ɗakin Ka'aba shine tsarkake shi daga dukkan wasu sauwato wasu muryoyi da za a dagawa a gurin ana daga murya ba a san ka daga murya a gurin kana ife-ife ko kana hayaniya ko kuna surutu saboda in kuka shiga daki mai alfarma to ko manzana za ku yi kuyita ƙasa-ƙasa kada ku rika daga murya kuna kwakwazo shi yasa za ka ga hatta durus da ake duk da cewa darussa suna cikin ambaton Allah suna cikin zikiri amma za ka ga cewa ba a sa sautin da zai game duka gurin ba sai ka je inda ake karatu dan na san in irin mu ne in zafi zafin kai to a sawa malam duka kowa ma ya ji mana akwai masu sallah, akwai masu hutawa, sun gaji, wasu sun yi suna dawafi, suna addu'o'i. Kaga in ka saka sautin irin yadda za a sa sautin liman yana karatu da na ciki da na waje, kowa yana ji. In ka sa wa mai karatu a darasi a wannan wurin, ai kaga za ka ruda gurin da hayaniyar karatu. Saboda wasu da suka zo wata ibadar kuma za ka hana su. Akwai mai ibadar dawafi, akwai mai ibadar sallah, akwai mai ibadar karatun Alkur'ani, akwai mai hutawa. Kila bako ne ya shigo ya yi umara ya yi sa'a ya gaji, ya dan samu wani wuri ya kwanta don ya huta. To kaga in aka biya ta ɗan zafin kai, duk wannan abu ba zai yiwu ba. Sai a ce tunda malam ne zai yi karatu kawai a wurin sifika, me ya amfanin waɗannan mutane sun zo a garantar da su mana? Akwai fajahilai a cikinsu, akwai mushrikai, akwai kaza. Da irin wannan zafin kan sai ka ga ba a tafi abu a kan hikimarsa. Shi ya sa malam ya ce hatta sauti ba a san ɗagawa. Shi ya sa harame ne duka za ka ga akwai karatuttuka daban-daban da malamai suke yi, amma kowane karatu sai ka ji halkan za ka ji shi. Ba ka ga karatun wanda yana shiga da wancan ba, karatun wanda yana shiga da wancan, karatun wanda yana shiga da wancan. To ka ga ko yanzu a irin tahajjudi, a cikin tahajjudi yana daga cikin hikimar da ya kamata a yi mura'atinta. In ya zanto iya masallacin nan iya ciki ne ake tahajjudin, ba waje ba kowa, to duk a kashe sifikokin waje, a bar iya na ciki masu tahajjudi. Wannan shi ne daidai. Ba za a ce kawai a saki sifikoki gaba ɗaya gari ba, kamar ana sallar juma'a ko ana wata sallah da mutane suke cika har waje. Ya zama masallacinku iya ɗan ƙwarya ne. In kuma masallacinku a'a akwai haraban masallaci, to in akwai yadda za a yi ku daidaita sifikar iya nan, wato a daidaita abin yadda ba za a shiga haƙƙin wasu ba. Kamar sai ka ga cewa sifikokin har shiga juna suke, ga wannan masallacin, ga wancan, ga wancan, ga wancan, ga wancan, duk sifikokinsu suna shiga ciki. Yanzu cikin garin Bauchi ana ce mun akwai wajen masallaci ya kai 200 na juma'a, banda ƙananan masallaci 200 ne ma, ko haka wai faka 250 ma ake cewa, ko to kaga 250 nan kowa ya ware ya su fika kuma da daddare. Ai kaga garin gaba ɗaya ba wanda zai bacci. Saboda haka yana da kyau a duba fiqihun abin. Ibadan nan ana yin ta ne don Allah, ba wai ana so a sanar da mutane ko a tirsasa su ba ne. Wani shi a gida yake yin tashi, wani shi a gida yake yin qiyamul layl shi da iyalinsa, wani bai da lafiya ba zai iya ba, yana buƙatar hutawa. To in ka zo ka yi masa ƙarfa-ƙarfa irin wannan, a taɓa ka ka ce an hana ka karatun Qur'ani ko an hana ka sallah? Dan na ga wasu har misali suke yi da 'yan goge da 'yan kaɗe-kaɗe, to ai ga 'yan goge, a'a waɗancan mahaukata ne. Dan suna yin abin da bai dace ba, kai ba za ka yi abin da bai dace ba da sunan addini. Idan su sun yi abin da bai dace ba da sunan sharholiya, sai ka ce to mu kuma dambe ba za mu yi ba, mu da Qur'ani ma za mu karanta, a'a kai hankali za ka nuna musu, sunna maka wauta kai sai ka nuna musu hankali, haka ya kamata. To shine nan al-Imam As-Sa'idi yake cewa wa yadkhulu fi tathhirihi تطهيره من الأصوات اللاغية المرتفئة التي تشوش المتعبدين بالصلاة والطواف. أدرك كيشي دقى صوت التكا وأن ذا ستاشي سما سحنا ما سو إبادة إبادة كما سو سلا كما سو دوافي سنة أكا قباتر دوافي شي وطهر بيتي للطائفين سيدا كأم بچي دوافي سنة أكا أم بچي سلا القائمين والركاء السجود وأنا دو سلا أكيني في sai da aka ambaci dawafi, sannan aka ambaci sallah. A suratul baqara wa tahir baiti lit-ta'ifina wal-aakifina war-ruka'is sujud, aka ambaci sallah, ba aka ambaci dawafi, sannan aka ambaci itikafi, sannan aka ambaci sallah. To duk a cikin wannan akwai hikima. Anan an ambaci al-qa'imina war-ruka'is sujud, at-ta'ifina wal-qa'imina war-ruka'is sujud. الطائفين سوني ما سدوا في القائمين والركع السجود سوني ما سلى أكفارا دا ما سدوا في سبودا مي سبودا شيء دوا في با إن دا أكين شي سي أنا أجد دنيا أجد إن دا هلتر الله تكي باب إن دا أكين دوا في سي أنا أبا ينكسا با إن دا أكين دوا في سي أنا سبودا كاكاكا دوا في يا فيكي بدوا دبولا سي أكفارا غبا تدشي. Sannan a Baqara aka ambaci itikafi kafin ambaci sallah, saboda shi ma itikafi ba yin shi sai a masallaci, saboda haka ya da ya fi sallah alaka da masallaci, ita sallah a ko ina ana yin ta, saboda haka a ko ina sai aka jinkirta sallah a ƙarshe. Sallah ana yin ta a masallaci mai alfarma na Makka, amma ya zanto ladanta yafi ka yi ta a wani guri da bi a ci alfi sala da sallah 100,000 a wani guri, amma kuma ana iya yin sallah a ko'ina. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa waje ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tuhura, an sanya min ƙasa ko'ina gurin sallah ne, saboda haka duk inda sallah ta riski wani daga cikin al'umma ta inji Annabi sallallahu alaihi wa sallama to yana iya yin sallarsa. To saboda haka ita sai aka jinkirta ta, ba dan kasancewar dawafi yafi ta ba, an gane ko, ba dan kasancewar dawafi yafi sallah ba, sallah ita ce mafi girman rukuni a cikin rukunan ayyuka na musulunci da ake yi da gabobi, saboda haka ita ce gaba, amma anan an jinkirta ta saboda ita bata takaita sai a masallaci ba, aka gabatar da dawafi saboda shi sai a Ka'aban ake shi a duk bayan ƙasa, sannan aka kawo itikafi wanda shi ma kuma ba a yin sa sai a cikin masallaci tun baya yin itikafi a cikin gidansa. Anan a cikin wannan aya za mu fahimci cewa yana daga cikin girmama baƙo, baƙonka idan zaka yana da cikin girmama shi ka tsabtace masa gurin da zaka sauke shi, gurin da zaka sauke shi ka tsabtace masa, ka san da baƙo zai zo to ko falanka ne akwai yan tarkace da kayan wasan yara da wani abinci da aka ci aka zuzzubar, sai ka ce a gyaggyara gurin zan yi baƙo, wannan daga cikin girma baƙo, ba kawai ya zaka yi baƙo ba kuma ka bar gurin kaca-kaca sai ya zo ka ce wallahi yara ne wallahi ka gani duk sun bata gurin, wani ba girmamawa a ciki, in dai ka san da zuwansa ba irin baƙin nan da suke taka tsaye ba, sai dai kawai ka ga mutum yana ƙunƙusa gida to kaga wannan ba yadda ka iya, amma wanda ya sanar da kai kuma kai masa izinin ya zo to yana da kyau ka ɗan gyaggyara wuri ya zo ya gan shi tsaf-tsaf, in ma da yiwuwar ka ɗan sa turare ya ɗan ji ƙanshi ƙanshi, wanda yana da ciki girmamawa. Suka ce to shi yasa a nan Allah subhanahu wa ta'ala kafin ya ce a yi shela mutane su zo, ai ayar da za ta zo gaba wa'adzim fil nas bil hajj, kafin a ce a yi shela mutane su zo sai aka ce to a tsaftace musu gurin, a tsaftace shi ya zanto gurin ya dace da wanda za su yi ibada a wurin. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayar za mu ga ya ce wa tahhir baitiya, ka tsarkake ɗakina, ya jingina ɗakin zuwa gare shi, wannan dan ya nuna maka girman sha'aninsa, wanda idafa ce da malamai suke cewa idafatu tashrif, Allah ya jingina sa zuwa gare shi ba dan bukatarsa ba, Allah baya da bukata da wani daki, amma ya ce dakin sa ne dan kai da kanka ka san girman dakin, ce wannan dakin Allah ne, to jin cewa na Allah ne wannan zai sa maka san, wato jin girman sa a zuciya zai sa maka san sa a cikin zuciyarka, wannan ta sa dukkan masoya Allah suke tsananin san wannan wurin, saboda jin cewa ɗakin na Allah ne, wannan jingina ɗakin da ya yi zuwa gare shi sai ta sa zukatan masoya ba za su taɓa yin haƙuri ga barin isa wannan guri ba, saboda haka za su iya haƙura su bar garuruwansu, su bar gidajensu, su bar iyalinsu, su bar kasuwancinsu, su bar ayyukansu, su bar jin daɗinsu, su yi tafiya mai wahala, a wancan lokacin tafiyar tana da wahala sosai, har yanzu ma tafiya qit'atun min al-azab, har yanzu as-safaru qit'atun min al-azab, kamar yadda annabi ya kira shi yanki ne na azaba, ko a jirgin sama za ka kai ko a kumbo za a saka, dole sai ka ji wannan wahalar, to balantana yanzu da in zaka hau jirgin ma sai ka ji an yi gwaje-gwaje, an taba kanan, an juya kanan, an caje kanan, ka shiga nan, ka aje nan, an ka jira nan, ka yi waye abubuwa ne iri-iri, da kai ta bin su process daban-daban kafin tafiyar ma, kai tun kafin ma a ce visa ka ta fito, ka samu kaza, ka samu tikiti, ka samu duk wani abu ne na damuwa, to amma duk mutum zai haƙura da wannan, ballantana a wancan lokacin da suke tafiya a ƙasa, wasu akan abin hawa raƙumansu, wasu akan dawakansu, za su yi tafiya cikin dare ba rana, a je nan a yada zango, a yi guzuri, a huta, a sha ruwa, sannan a kuma ci gaba da tafiya, wani lokaci ma a hanya a haɗu da ɓarayi, wani lokaci a haɗu da namun daji, wasu ma su rasa ransu kafin aje, wasu su yi ta rashin lafiya iri iri. Akwai da yawa waɗanda suka fita hajji lokacin ana irin ta Sudan din nan, akwai waɗanda da yawa mutanenmu da suke Sudan ai fita aka yi zuwa hajji, daga can aka kasa gaba nan za a kama a ce an tafi gabas. To wani zai yi shekara da shekaru kafin ya je, wani ma gaba ɗaya rayuwarsa za ta ƙare yana hanya bai je ba. To amma mutane duk da haka so ake aji, kuma a wancan lokacin babu wata lagwada a garin Makka, babu wani jin daɗi a wancan lokacin kamar mu da muke Najeriya, ma mun fi su jin daɗi, mun fi su ni'ima. So suke ma 'yan Najeriya su je umara ko hajji saboda za su samu sabil, za su samu taimako. Sheikh Umar Fullata, Allah ya ji kansa da rahama, dan nan garin Bauchi ne an sani tun yana wato karaminsa, yana cikin mahaifiyarsa suka tafi aka haife shi a can, yanzu rayuwarsa gaba daya dan garin garin na fada ko to yake gaya mana yace da ai in 'yan Najeriya za su zo a Madina, baka ga murnar da ake ba alhazan Najeriya za su shigo Madina saboda za su kai musu kayan taimako. Amma yanzu daga nan mun guduwa ake aje can ana neman ai da za a yi. To saboda haka duka wannan wahalhalu masoya ba za su ji su ba, ba za su damu da su ba, saboda me? Saboda za su je gidan masoyi, za su je su ga ɗakin masoyi, za su yarda su sha kowace irin wahala. Don haka Ubangiji subhanahu wataala ya jingina shi zuwa ga kansa ne domin ya samu wannan daraja, kuma wannan tasa ya samu irin wannan daraja. Ana cewa lokaci yayi, za mu tsaya anan abinda muka faɗa da daidai. Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.